أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى يكاو ميو تقص دوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليدة نبي هدو دا أربعين دا أفو كما يو ترى قوتا هدو ميلادية دبو بيو دا أشرين دا بيو أولنا مسلاتي مسلاتي سجيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لمن شي قبل تفسير القرآن من جرمان وتر رمضان والنزيز ومجلس من تقص إن شاء الله تعالى تفسير مينا قدانا أتكن سورة الفاتحة كما من تفسير آية تبي واتو الرحمن الرحيم. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى يتي الرحمن الرحيم. الله مدعوك تنسلكي شيني واندي سبنتو دا سفر الرحمة واتو توسي الرحيم هما شيني واندي كي ايكة سفاتا توسي قباينسا من جبا يعلن دما لمي سكي اكم بمبنتي تتانا الرحمن دا الرحيم. الرحمن كسنشي وغالا مدعوك تنسلكي سفر توسي تاشيش الرحيم كسنشي والسباين يا سبقنتو دا سفا تتوسي تو ينا ايكة توسيين كما قباينسا سنن سكساكة وان انشي الرحمن وان دا توسيين سيقام قوة ورحمتي وسعت كل شيء فمن يدى ألا يفعل يكي تشيوا توسيين يا يلوشكومي الرحيم كما وان دا توسيين سيكي بانشو سباينسا wasu suka ce ke bantan nan a lahira kawai wa kana bil mu'minina rahima. Allah ya kasance mai tausayi ga waɗanda suka yi imani da shi. Wasu kuma suka ce kaman al-Allama Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayh yace ar-rahim din ya ce banci wasu daga cikin bayinsa ba sai a lahira ba kawai har a duniya. Allah ya keɓe wasu da tausayinsa tun a duniya. To wannan shine kasancewar Allah madaukakin sarki ar-rahim. Sannan mun ji bayanin da Malam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi yayi akan me ake nufi da tausayi. Yace tausayi shine Allah ta'ala ya isar da duk abin da zai kasance mai amfani mai gyaran rayuwar bawansa ko da ran bawan nan nasa baya so ko da ya ci wannan abu. Shine yake ce masa tausayi. Tausayi ba yana nufin kullun a mai da kai shalela ba, ai ta baka abin da kake so, ai ta baka abin da kake jin daɗin sa a daidai wannan lokacin. Akwai abin da a iliminka daɗi ne amma bala'i zai haifar maka, saboda ilimin ɗan adam ba yi da yawa. وما أوتيت من العلم إلا قليلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah ya sani mu ba mu sani ba. So da akwai abin da Allah zai mana a zahiri sai mu ga wannan abin kaman mara dadi ne amma shine tausayin Allah akan mu. domin nan gaba za mu ga amfaninsa. Yanzu ka ɗauki duk ibadu da nake tausayin Allah ne, amma ba su da daɗi, ba su da daɗi lokacin da bawa yake yi. Tausayin Allah ne ya haramta mana wasu abubuwa, amma ɗan adam yana barin wannan abin baya son ya bai, shi yana ɗaukan wannan abin da aka hana shi shine daɗi. Amma a ilimin Allah, da za a bar shi wannan abin to bala'i ne a kansa nan gaba, ko da ya ji daɗi yanzu. To shine sai malam Ibnul Qayyim sai ya buga ma mai tayi, sai ce min rahmatil abili waladihi an yukrihahu ala ta'addud bil ilmi wal amal. Daga cikin tausayi in ka dawo cikin bayi, ba tausayin da Allah ce ma ke ma bayinsa ba, a'a, tausayin bayi a tsakanin junansu, shi kanshi haka yake. Misali tausayin uba ga ɗansa ta yadda yake matsa masa akan ya zama mai tarbiyya, yake matsa masa akan sai yayi abin arziki. Akwai cikin abokanai yana bada labari, yana bada labari yana cewa lokacin suna yara ya sha ma baban shi addu'a, Allah ya sa baban shi ya mutu, saboda yadda baban shi ke matsa mai akan yayi abin arziki. Amma kuma yanzu gashi baban nasa yana kabari, addu'a yake masa kullun, yana rabbi firli abi warhamhu, ya Allah ka gafarta ma babana, ka ji kan babana, saboda yadda baban ya tsaya tsayin daka akan sai ya zama mutumin kirki. To ga yana yanzu kuma ya zama mutumin kirki, ana cin gajiyar su al'umma na amfanuwa da shi gabas da yamma, kudu da arewa, sannan kuma gashi yana ma baban nashi addu'a a cikin kabari. Kaga sai yanzu ya gane ashe babansa tausayinsa yake yi, amma a wannan lokacin ɗauka yake ne babansa maƙiyin shi. To yana da kyau mu fahimci wannan, kaga a mu kanmu ƴan adam kenan a tsakanin junanmu. To balle abin da Allah maɗaukakin sarki, wanda shi ne arhamur rahimin bina, wanda ya fi tausayinmu, zai mana. ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره har wani zubin ma sai kaga baban ya daga hannunsa ya duci yaran, ya matsa ma yaran sai ya abu har ya duce shi. Amma a lokacin baba ce dan jin haushinsa yake, wannan dukan da yake masa shine tausayi, domin in bai duke shi ba yanzu ya bar shi ya zama galagala, ya zama galau, to nan gaba zai yi kuka ya ce baban shi ya zalunce shi. An sha ba mu labarin kissar sarki Abdulmalik ibn Marwan, ɗaya daga cikin sarakunan Banu Umayya, yana da ƴaƴa, mutum ne wanda yake mai fasaha, mai ilimi, mutum ne wanda ana buga misali da shi a wajen huduba. Wata rana yana zaune ɗaya daga cikin fadawansa ya ce, ya amiral mu'minin shibta qabla mashibik, ce ranka ya daɗe ka tsufa tun kafin shekarunka su yi yawa. Yace wallahi shayyabani su'udul manabir, yace hawa minbari yasa na tsuba da wuri, ba na san in na hawo minbari in yi kuskure ko kwara daya. To amma duk da haka yana da ƴaƴa, sai Allah ya jarrabe shi ya kallafa san shi, amma san banza ga wani ɗansa da ake ce mishi alwalidu, suna ce masa alwalidul ahmaq, haka suke ce masa a tarihi, walidu wawa, sai bai san a taɓa shi, duk abu na tarbiyya sai ya ƙi masa. Gashi ya taso a fada irin abubuwan da ake yi ma ƴaƴan sarakuna na tarbiyya, musamman irin sarakunan da su sa ƴaƴansu su zama jarumai, su sa ƴaƴansu su zama masu ilimi, to shi sai ya ƙyale shi, baya son a taɓa shi. Walidu ya girma, ranar ana zaune a fada zai yi magana kawai da ya kwalbato wata magana, sai sarki kawai ya juya kai haka, sarki Abdulmalik ibn Marwan shi ne sai wata magana, sai yake cewa a zarra dil walidi hubbuna lahu, shi san da nake ma walidi cutar da shi, bai masa amfani ba, saboda mun kyale shi ba mu masa tarbiyya ba, kaga ashe ba tausayin sa yaji ba. To kaga shine tausayi, shine sai yake cewa wa yamna'uhu shahawatihi allati ta'udu bi dararihi, sannan uba ya hana ɗansa ababen da yake so, wanda waɗannan ababen da yaro yake so su tari ba abin da za ta jawo masa sai ne ke cuta nan gaba, cutar da shi za ta yi. To ba tausayi ba ne ka ƙyale shi ya riƙa aikata abin da ya ga dama, ba ma guje a cikin hikimominsa, wata rana ba ma guje ya zo bayan gari ya je bayan gari zai shiga cikin gari kawai sai ya ga yara suna hawa bishiya suna tumowa ɗan kanana sai ya shiga gari yana cewa ku je ku sa ƴaƴan ku kuka tun kafin su sa ku kaga shine tausayi a hana su ba haka ba ɗaya zai faɗo ya balle kaga daga nan ba kai kukan ido ba kai kukan aljihu na kai shi a ɗaure shi to shine sai yake cewa mata ahmala zalika min waladihi kana li qillati rahmatihi bihi duk lokacin da kaga uba ya kyale ɗansa baya matsa masa baya hana shi abin da zai cutar da shi a nan gaba to wannan yana nuna ƙarancin tausayinsa da yake ji amma tausayinsa shine ka hana shi abin da yake so yanzu domin ya ci gajiyar daɗi nan gaba wa in zanna annahu yarhabuhu wa yurattibuhu wa yurihi ko da ya tsammani tausayin shi yake yanzu sai ya bashi duk abin da yake so na dadi ya hutar da shi baya san ya sha wahala fa hadihi rahmatun maqrunatun bi jahlin ka rahmati al-umm yace wannan tausayi ne amma wanda ya hadu da jahilci ba a san me ake ce ma tausayi ba irin tausayin mafi yawancin uwaye mata su suke da irin wannan za ka ga mahaifi ya tsaya yana fada akan sai dan shi ya zama nagartacce ita kuma uwa ba ta san a taba shi to kaga irin tausayin uwa ba irin shi ake so ba irin tausayin uba ake so wanda zai matsa ma ɗansa har ya buge wani zubin in ya kama a duke shi a masa dukan da ya kamata a mishi a duke shi a bata rai har wani zubin a ƙaurace masa ma a daina mai magana in wayen shi ya kai ya gane haka domin me domin so ake ya sami istiqama ya samu daidaito ko ma'ashi ta tarbiyya ta zama ta ninke ya zama miƙaƙƙen mutum domin ya amfani kansa a tashin farko nan gaba kuma ya amfani wasu kaga shine tausayi to abinda Allah yake mana ce wali hada kana min tamami rahmati arhamir rahimina tasliqu anwa'il bala'i 'ala al-'abd shi yasa daga cikin cikar tausayin Allah wanda yafi tausayin mu sai kaga yana jarraba mu yana dora wasu bala'o'i akan mu jarrabawa jarraba wannan Allah bai san ka ne tausayin ka yake yi domin idan bai jarrabe ka ba to zaka zama wani bawa tankararre bawa wanda yake kawai wanda ya tankare kawai ba yi da ba bai san me ya kamata yi ba fa innahu a'lamu bi maslahatihi domin Allah ya fi ka sanin abin da zai gyara ka amfanin ka وابتلاؤه وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته به دعوة جربا ودى ألا يكي مباوع دا ودى شد يكي دا أبا بند يكي كاو مثلا رشن جن دائي دا كما خنا شش أور سأبن دا يكي سو توسو تاري ينازو عني أمطين توسين دا ألا سبحانه وتعالى يكي مباوع نيسا Allah ya fi jaraba annabawa kuma su ne bayansa waɗanda suka fi masa ɗa'a amma kuma sai fi jaraba su saboda tausayin shi da yake musu kar su shagalta da duniya manzon mu sallallahu alaihi wasallam saboda sanin shi da Allah waye Allah ba zaɓi Allah ya bashi ba ko ya zama sarki an yakuna nabiyyan malikan ya zama sarki annabi ko kuma ya kasance annabi amma ne talaka fakhtara an yakuna nabiyyan faqiran manzon da sama ya zabi ya zama annabi wanda yake ba wanda bai da wadata ba sarki ba yau akwai a gidan manzon da sama gobe ba domin ya nuna ne domin ya nuna ma bayi cewa gidan duniyar nan ba gidan tabbata bane ba gidan gaskiya bane ba gaskiya a cikin duniyar nan ba gida bane da ya kamata mutum ya saki jiki da shi شيكي. ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه ما لم يقيم في تباوى سبود جاهل تسع da ubangijinsa bai san waye ubangijinsa ba saboda kuma shi ne zalunta kansa ne sai yana tuhuma ubangijin shi in ya jarrabe shi kaga mutum Allah ya jarrabe shi yana ya kaji ma da turanci yana faɗi na wai god why me wai why me a da ka san waye Allah da wannan jaraba wanda yake maka to da za ka gane ku waye Allah lokacin fa da kai rashin lafiya fa lada yake rubuta maka manzon sama ya je gai da wata datti wata mata ba ta da lafiya tana zazzabi matsara irin mai sa rawar jikin nan manzon sama ya je yana gaishe ta sai ta ce la'anallahu al-humma ce Allah ya kine ma zazzabi manzon sun ce la tasbil humma fa innaha kafaratul khataaya kake zagi zazzabi idan aka yi zazzabi Allah yana goge ma mutun zunuban sa ne ta sanadiyar wannan zazzabin da yayi idan bai yi zazzabin ba Allah zai in kine masa zunuban sa kaga tausayin sa da yake yi sai ya kawo masa zazzabi in yi zazzabin sai Allah madaukakin sa ya sarriyar masa da wadancan zunuban nashi kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaida wani bakauye irin masu kaushin halin nan manzal sama da yaje ya ganshi yana rawar jiki zazzabi ya masa yawa yace la ba'sa tahurun insha Allah yace kakka damu ba komai da izinin Allah tsarkaka ne a gare ka wannan rashin lafiyar da kake tsarkaka ne daga zanubanka yace kayya ya ma'aikin Allah innama hiya humma tafur ala shaykhin qadir kai ma tuzirahu al-qubur yace haba ya ma'aikin Allah wannan tsarki wannan tsarkaka wata tsarkaka zan samu sai kai dai zazzabi ne mai zafi ya saukan matsoho kawai ba abinda ba inda zai kai shi sai lahira kabari kawai yake so ya kai ni wannan zazzabi ban su ne to tunda ka faɗa haka shi kenan annabi sama yana fita gidan bayan maraice na yi sai aka aiko cewa ya mutu kaga bai yadda da tausayin da Allah subhanahu wataala yake saukarwa ga bawansa ba rashin lafiya tausayin Allah ne dan uwa amma idan ka jure kuma idan ka fahimci haka kaga wannan shine wala ya'lamu ihsanahu ilayhi sannan bawa bai san kyautatawa da ubangiji yake masa ba bibtila'ihi wa imtihanihi ta hanyar gwada shi da jaraba shi da yake wa kad ja'a fil asri ya zo a irin maganganun nan da aka samu su a cikin isra'iliyat innal mubtala idza du'iya lahu idan aka jarrabi mutum sai wani ya masa addu'a yace allahumma arhamuhu Allah kai tausaya masa يقول الله سبحانه في أكثر الله ذيتي كيف أرحمه من شيء به أرحمه أكثر في الله يتي يا زائن توسي يا مسد أبن دنك توسي يا مسد ونمي يشي جتكين داموا سيكجي يمس جاجي وكجي جيشيشي سيكتغ هنو كتي الله كجت أنشي وأكثر في الله يبارك أمسا يتي يا زائن كي أدعى توا إن توسي يا مسد أي تكين توسي يجي wannan halin da yake ciki tausayina ne na saukar masa to wanda yafi inganci shine wa fi azanin akhar inna allaha idza ahabba abduhu hamahu dunya idan Allah yana son bawansa sai ya masa himmiya ya tsare shi daga duniya wa tayyibatiha da ababan dadin ta Allah ba zai sanya masa santa a cikin zuciyarsa ba wa shahawatiha da sha'awashawan duniya kama yahmi ahadukum maridahu kamar yadda ɗayan ku yake kare mara lafiyarsa daga abin da in ya ci zai ƙara masa ciwo kaga wannan tausayin Allah so da ka so tari ɗan uwa abin da kaga Allah bai baka ba tausayi yake maka jaraba wanda yake maka tausayi ne wani zunubi ka aikata yake sanya kankare maka wannan zunubin sai ya jarrabe ka da jarabawa kai tuntuɓe ko ka rasa wani abu ko kai rashin lafiya sai Allah madaukakin sarki sai ya ce ma mala'iku zunubin da bawan nan nawa yayi dazu ku je ku goge mai sakamakon wannan jarabawar da muka mata tun aka kyale kai da jarabawa sai aka je in aka kyale kai ba a jarrabe ka ba kai zunubi aka tafi lahira kawai sai aka nuna maka wannan zunubin naka ya fi dutsen garin ku girma aka ce ka gani ya cancanta ka shiga aljanna amma sakamakon zunubin da ka aikata ran kaza ga watan kaza da karfe kaza a wuri kaza ba za ka shiga aljannan nan ba ya ma dadi to amma a cikin sanin Allah da yayi maka da tausayinsa da yake da shi a gare ka shikenan kawai sai ya jarrabe ka da wata jarrabawa a duniya sai a kankare maka zanubanka da ka zo kawai shikenan ko sanin ba ka yi zanubin ba za ka yi ba a lahira wannan yafi ma ka zo a maka na duniya to wannan tausayin Allah madaukakin sarki ce wasu daga cikin masu aqidu waɗanda suke karkatattu kamar mu'tazila su ba su yadda da siffanta Allah da rahama ba saboda me suka ce ai in an ce tausayi to ai wani nau'i ne riqatul qalb zuciya ce take yin laushi sannan sai mutum ya zama yana da tausayi suka ce ya za a siffanta Allah da haka to mu'tazila matsalar su ita ce su suna mu'amala da Allah a matsayin bawa ne, babban matsala suke, suna kamanta Allah da bawa. Duk wata sifa da Allah ya bada labari akan kansa ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a game da Allah, to kada ka sace tunaninka ya baka cewa kai kama da dan adam, wannan shi zai baka zaman lafiya nan kuwa. In kana son ka zauna lafiya, aqidarka ba za ta samu matsala ba, duk abin da Allah ya bada labari yace yana da shi, to kaka kamanta shi da na dan adam, domin ya riga ya faɗa maka cewa laysa kamithlihi shay'un, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah babu wani abu da ya kama da shi, amma kuma yana ji yana gani, kai ma kana ji kana gani, ni ma ina ji ina gani, amma irin na Allah ne? Hasha, ba irin na Allah bane. To duk abin da Allah ya bada labari a Qur'anin sa, ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin sunnar sa a game da Allah, to kaka kamanta shi da dan adam. So da ka rahama Allah ba irin ta dan adam bace, tausayin Allah ba irin na dan adam bane, yadda jin Allah ba irin na dan adam bane, kuma ka yadda yadda rayuwa Allah ba irin ta dan adam bace, yadda ilimin Allah ba irin na dan adam bane, to komai na Allah ba irin na dan adam bane, ba irin na kowa bane, laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu da ya kama da Allah. To su sai suka zama suna kamanta Allah, suna tunanin Allah madaukakin sarki ya kama da dan adam, ba haka bane. Wannan ya jawo suka musa sufufin Allah duka, basu yadda ban an ce Allah na da kaza, sai su ce a'a an yi kama an maida Allah dan adam, a'a wannan kuskure ne babba, kauce ma daidai ne, kuma mutum ba zai samu zaman lafiya ba a duniyance, kuma aqidar mutum ba za ta samu daidaito ba. Abin da yake zaka zauna lafiya, in Allah ya bada labari ko manzon Allah sama ya bada labari game da Allah, to kawai ka yadda ka miƙa wuya shikenan, kuma kayi tanzihi, ne tanzihi, ka tsarkake Allah kar ka kamanta shi da wani bawa a cikin bayinsa. Allah bai kama da kowa ba, wani bai kama da Allah ba, saboda Allah yana da tausayi irin tausayin da yake da shi, wanda ya dace da zatinsa madaukaki, irin tausayin da ya dace da sufufinsa madaukaka. Saboda Allah rahmanu ne, Allah rahimu ne. الامام الالوسي اتقن تفسير صحيح المعاني يا اي بيان مي تصو وجردي ga mu'tazila a game da wannan inkarin da suka yi na Allah subhanahu wataala ya kasance a matsayin ya suffantu da sifa ta tausayi, tunanin su waye ai tausayi taushi ne na rai, taushi ne na zuciya. To kaga wannan kuskure ya yi bayani masu tsawo ba sai mun karanta su ba a cikin tafsirin صحيح المعاني. Babban malami Ibn al-Qayyim ya sake bayani a cikin littafinsa Madarij al-Saliki, yake cewa wasifatul ihsan, kaga sifofin kyautatawa, wal judi da kyauta, wal birri da nagarta, wal hanani da tattausawa, wal minnati da baiwa, wal ra'fati da rausasa ma bawa, wal lutfi da kuma tausasa ma bawa, akhassu bi ismi ar-rahman, wannan sun fi cebantuwa da sunan Allah ar-rahman. Da kaga Allah ya kyautata maka, da kaga Allah ya maka kyauta, da kaga Allah ya maka wannan baiwa, to sunansa na ar-rahman ne yake aiki akan ka, domin sunayen Allah kowanne yana aiki akan bayi. Kowane suna na Allah to yana da tasirin sa a bayin Allah, kowane suna na Allah akwai aikin da yake maka. To daga cikin aikin da sunan Allah ar-rahman yake yi ma bawa shine sai kaga Allah yana baka kyauta, wannan numfashin da muke shaka yana cikin rahmaniyar Allah ɗan uwa, ina cikin rahmaniyar Allah. Ruwan da muke sha yanzu idan mun yi buɗe baki ka samu ruwa mai sanyi ka sha, ka ji zuciyarka ke wani sanyi, wallahi yana cikin rahmaniyar Allah, yana cikin rahmaniyar Allah. Ka ji an baka labari mai daɗi, yana cikin rahmaniyar Allah. Duk wannan yana cikin sunan Allah na ar-rahman, aikin da yake yi a kanmu shine. Sai malamin Ibn Qayyim sai ya ce wa kurrira izanan bi subuti al-wasfi, an faɗe shi a basmala ko kuma an tabbatar mana da cewa qauli radihi bismillah aya ce a cikin fatiha, an ce bismillahir rahmanir rahim, sannan aka ce alhamdulillahi rabbil alamin, sai kuma aka sake maimaita sai aka ce ar-rahmanir rahim, domin a nuna tabbatar sifar ga Allah. Suna cewa ma ta karara ta karara, abinda ji ya maimaita to yana tabbatuwa, wannan yana nuna tabbatuwar siffantuwar Allah madaukakin sarki da suna da sifa na ar-rahman. Allah shine ar-rahman, sannan wahusula atarihi wa ta'alluqahu bi muta'alliqatihi, sannan kuma yana nuna wannan sunan yana nan tasirinsa zai ci gaba da afkuwa ga bayi, sannan kuma yana nan ratayi da duk abin da ya ratayi da shi. So da kabawa ba yadda za a iya ce baya buƙatar tausayin Allah da kyaftawa ido. Kana buƙatar tausayin Allah maɗaukakin sarki a komai na rayuwarka, kana buƙatar sunan Allah na Ar-Rahman da Ar-Rahim, waɗannan sunayen guda biyu su maka aiki a tare da kai tun daga farkon rayuwarka haka koma ga Allah. Sunayen Allah Ar-Rahman Ar-Rahim su ne suke aiki a kanka ɗan uwa. Daga cikin rahmaniyar Allah kana ciki mamarka za ta ci tuwo, ta ci shinkafa, tana ɗauke da kai, kai ma shinkafan nan za ka ci. Duk abin da ta ci shi kake ci. Allah ya maka wani tsari, idan ba ta ci ba za ka ji yunwa. Amma da ka fito da za a ɗauki tuwon nan a baka, to ba za ka ci, ba za ka iya ci ba. Kuma shi kake ci a cikinta. Sai Allah ya ce a yanzu ba haka za ka yi ba, idan ta ci za mu narkar da shi sai mu mai da shi wajen wani hutu, wajen wani tanki da muke aje maka shi, mu tace maka shi, sai mu matse maka shi, sai mu sa maka shi ta wani bututu, sai ka riƙa tsotsarsa, shi ne nono. Rahmaniyar Allah. Sannan kana kaiwa wani waje sai a ce an yaye ka, kafin a yaye ka ma aka baka nonon baya isarka. Tawuni tana baka amma ba za ka koshi ba, sai ce a fara bashi mai nauyi mana, sai ka ji dattawa suna cewa a bashi tsaba ma ya fara cin hatsi. Rahmaniyar Allah ce. Daga nan kuma ana nan sai ka koma wannan nonon da za a baka shi ka sha, ko dai kai gudawa ko kuma ba abin da zai ma a jiki. Wannan nonon da da shi kake sha ka girma, jikinka ya ƙarfi, kuma likitoci su ziga su ce shi za a baka ma. Yanzu har ƙungiyoyi ake da su na rajin kare haƙƙin ba nono, ba yaro nonon uwarshi ko? Kaga akwai wannan. To mu dama muna da wannan tuntuni a musulunci. Qur'ani cewa ya bashi nono har shekaru biyu. Wal walidatu yughdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a. Ana buƙatar a ba yaro nono. Kaga din rahmaniyar Allah ce. Ka girma yanzu kuma in ka sha wannan nonon sai kai gudawa. Ya zama zai da amfani a jikinka. Ba zai ma amfani ba. Har malaman mu suka yi istinbati suka ce shan nonon da ke haramta uwa mace ta zama uwar mutum ita ce idan ya sha alal majaa, haka na Aisha ta ce ko ta ruwaito take cewa innamar radha'a min al majaa, abinda ake magana akan cewa mutum in ya sha nonon wata ba zai aure ta ba har abada ta zama uwarsa, ƴaƴanta sun zama ƴan uwan shi. To shine idan fa ka sha a lokacin da kake da bukata ya gina maka jiki, dan ka sha kana kato, to wannan kawai ka sha ruwa ne, ba abin da ka sha, ba komai, ba zai maka komai ba, ba zai haramta ka aure ta ba. Kaga wannan hikima ce ta musulunci. To duk wannan yana karkashin rahmaniyar Allah ɗan uwa. Babban malami al-Allama Ibn al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi yace fa huna rahmatun hiya wasfuhu, wannan rahma Allah sifar Allah ce, dalla alaiha ar-rahman, lafazin ar-rahman ya nuna tausayin Allah a matsayin sifarsa, wa rahmatuhu hiya fi'luhu, tausayin Allah shi kuma na rahim aikinsa, kaman yadda muka faɗi rahman ya siffantu da tausayi, rahim yana aiwatar da tausayi. Sabanin dan adam zai iya yiwa ya siffanci da wata sifa amma kuma baya aiwatar da ita, kamar yadda muka buga misali a ce malami amma zai aiki da ilimin shi, haka ne ko? A samu mutum mai dukiya amma baya kashe dukiya, akwai waɗannan. To shi ma yayi bayanai akan tabbatar sifar rahma ga Allah maɗaukacin sarki, kuma yayi raddi ga waɗanda suke musa cewa Allah maɗaukacin sarki bai siffanci da sifa ta tausayi ba. Musulmai na gaskiya waɗanda suka yi imani da Allah da sunayensa da siffofinsa sun yarda da cewa Allah ya bada labarin kansa cewa yana da tausayi, kuma mun yarda. Amanna, mun yi imani kuma mun yarda, kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana. Muna fatan tausayinsa a duniya, kuma muna fatan tausayinsa a lahira. Allah ya ci gaba da tausaya mana har mu tsinci kanmu a gidan tausayinsa mafi girma shine gidan aljanna. Sai Allah madaukakin sarki sai ya ce Maliki yawmiddin. Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mana kansa sifa ta hudu ko sifa ta biyar. Sifa ta biyar ya ko suna na biyar ya ce alhamdulillah, kaga mun samu Allah, mun samu ar-rahmani, mun samu rabbil alhamdulillah rabbil alamin, samu ar-rabb na biyu kenan, mun samu ar-rahmani na uku, mun samu ar-rahimi na hudu. To sai Allah ya sake faɗa mana wani suna nasa ya ce maliki yawmiddin. Allah maɗaukakin sarki shine mamallakin ranar lahira, ranar sakamako, ranar hisabi. Nan malamai suna da ƙira'a guda biyu su ne suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda al-Imam Shafi'i yake cewa wa maliki yawmiddin rawihi nasiru wa inda siratin wa ziratil qumbula. Kaga wa maliki yawmiddin rawihi nasiru, malamai guda biyu sun karanta da alif maliki, malaman nan guda biyu dukkaninsu ƴan kufa ne, da al-Imam Asim almajiransa guda biyu Hafsu da Shu'ba, sannan al-Imam al-Kisa'i shi kuma almajiransa Bazzi da Qunbul, dukkaninsu sun karanta da maliki. Amma sauran malamai su kuma sai suka karanta da maliki yawmiddin, kaman yadda yake a can malikin nas a suratu an-nas, qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas. Ko to anan ma qira'u'i biyu, maliki yawmiddin malamai biyu cikin al-qurra'u as-sab'a Asim da al-Kisa'i, kuma dukkaninsu malaman Kufa ne. Amma sauran malamai al-Imam al-Majni al-Imam Nafi' shi ya karanta da maliki. Al-Imam Abu Amr ibn al-Ala al-Basri al-Mazini shi ma ya karanta da maliki. Sannan Hamza shi ma ba kufi ne, ya saba ma ƴan uwansa, ya karanta da maliki. Sannan al-Imam Ibn Kathir al-Dimashqi, al-Imam Ibn Kathir al-Makki shi kuma shi ma ya karanta da maliki. Amma waɗannan biyun sai suka karanta da maliki. To wannan ƙira'a tana da bambancin, na da tasiri a fassara. Malamai sun tattauna mai tsawo, shin akwai bambanci tsakanin maliki da malik? Al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi yake cewa ikhtalafa al-ulama ayyuma ablagu malik aw malik, wai da lafazin malik ba alif, da lafazin malik wanne ne yafi isa a ma'ana? Malik, malik, wanne ne cikin su guda biyun yafi ƙarfi? A ce malik shi yafi ƙarfi, ko a ce malik babu alif, ba za a ja alif na madda ba, al-maddu at-tabi'i shi ne yafi ƙarfi? Sai ya ce wal qira'atani marwiyatani 'anil nabi sallam wa abi bakr wa umar radiyallahu anhuma. Duka waɗannan ƙira'oyin guda biyu, daka ce maliki yawmiddin, dukkaninsu an ruwaito su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya karanta haka, sayyiduna Abubakar an ruwaito ya karanta haka, sayyiduna Umar an ruwaito ya karanta haka, sannan al-Qurra'u duka guda bakwan nan sun karanta da haka guda biyu. Sai ya ce faƙila aka ce malik, lafazin malik ba alu, ba malik ba, a ammu min malik, ka ce malik ya fi malik. Wasu malaman suka ce iz kullu malikin malikun, amma walaysa kullu malikin malikan. Suka ce kalmar malik ta fi malik domin kowane malik to mamallaki ne, amma ba kowane mamallaki bane yake zama malik. In ji su wani anna amra al-maliki nafizun ala al-maliki fi mulkihi. Kalma al-malik da Hausa sarki ce, sarki malik ba alif, da Hausa Bahaushe na fassara malik sarki. Amma malik shine wanda ya mallaki wani abu na ƙarƙashin kulashi, nashi ne. Yanzu misali
wannan littafin zan iya cewa ana malikuhu na wani, wannan alƙalamin zan iya cewa ana malikuhu na wani ni na mallake shi, amma ba zan ce ana malikuhu ba ni ba tarkin shi bane. To shine waɗanda suka ce malik ya fi malik suka ce kowane malik to maliki, musamman a da idan aka ce wani sarkin gari ne, to hatta ƙasar garin tashi ce ya ga dama kawai ya yanka duk filin da ya ga dama. Har a Najeriya mun yi irin wannan rayuwar, ai ko mun yi irin wannan rayuwar feudalism al-nizam al-iqta'i, shugaba na da damar da zai zo shi ya da can duk ƙasa duk faɗin ƙasa sarki ke da ikon ta. So daga in kana can fili shi zai yi maka iqta'i, sai ka tafi wajensa ka je ranka ya daɗe ka ce ina son fili, zai ce to shi ke nan an yanka maka waje kaza. Ana ba mu labari aka ce sai a ce ma ka je da dutse, in ka iya tefi ka tsaya daidai daga inda kake so sai ka jefa iyakar inda dutsenka ya kai, wannan jifar taka inda ta tsaya su duk filinka ne an nizamul iqra'i ba. To kaga nan malik malikun malikun sarki ne kuma ya mallaka. Sannan wani abu da suka kafa hujja da shi akan cewa malik ya fi malik, wata rana gidanka ne kai ka mallaka sarki zai ce ka fito, ko haka ba ta faruwa? Har yanzu tana faruwa, ba a sa doka ta ɓaci, gidanka ne amma sai a ce ka fito, mota kace sai a ce ka haƙa ka hau. Kaga an ta maliku sayyaratika lakinnal malika mana akalin rukubiha, motar kace amma yau sarki ya ce ka hau. To sai suka ce sarki a siffanta sarki a ce maka sarki, to ya fi a ce maka mamallaki, a ce maka sarki ya fi a ce maka mai mallakar wani abu, domin wata rana sarkin nan na da iko da kansa sai ya zo ya hana ka kai tasarrufi da abin da ka mallaka, kana kallo kana ji kana gani. Haka ne ko ba haka bane? Kun ga kaman wannan ma'anar ta ci kasuwa ko? To suka ce haka, suka ce hatta la yatasarrafa illa an tadbirin malik, sarki zai iya ce ma mai mallaka bai yi amfani da abin shi ba. So nawa sarki ke ba da doka ya ce ba a yadda masu kaza su yi amfani da abin su ba? To wannan magana farko kenan. Cikin waɗanda suka tafi a wannan ra'ayin akwai babban malamin lugha al-Imam Abu Ubaida ibn al-Musanna, babban malamin lugha, sannan da kuma al-Imam al-Mubarrad, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugha na farko sun tafi akan wannan ma'anar cewa al-maliku ablaghu min al-malik, a ce malik ya fi a ce malik. Suka kafa waɗannan hujjojin na hankali. Amma wasu kuma sai suka ce malikun ablaghu, wasu kuma suka ce mai mallaka ya fi sarki, li annahu yakunu malikan linnasi wa ghayrihim, domin zai iya mallakan mutane ma da abin da ya mallaka da wasunsu. Fal maliku ablaghu tasarrufan wa a'zamu iz ilayhi ijra'u qawanin ash-shar'i thumma indahu ziyadatu at-tamalluk, suka ce malik ya fi malik domin yana da ikon ya gudanar da abinsa da kansa, sannan kuma ya kafa dokokin da yake so saboda shi ya mallaki wannan abu, shi ya mallaka kuma zai kafa dokoki. Su kuma suka kafa hujja. To amma ɗaya daga cikin malamai al-Imam Abu Hatim al-Busti ibn Hibban kenan, shi sai ya ce inna malikan ablaghu fi madhi al-khaliq, sai ya raba ya ce in kana magana akan haƙƙin Allah ne to ka ce masa malik ya ce malik a haƙƙin Allah ya fi malik. Wa malikun ablaghu fi madhi al-makhluqi, amma idan wanda ba Allah bane mahalicci to shi kuma ka ce masa malik ya ce. Har wannan ma'ana kamar tana da kyau. Idan Allah kake siffantawa to ka ce masa malik ya fi ne, ya fi ka ce masa malik. Amma in ɗan adam ne taliki abin halitta to ka ce masa malik ya fi hura hanci, ya fi ya kaje na hura hanci. kaga cikin abin da zai karbafi wannan da Allah ta'ala ya tashi zai faɗi cewa mulkin ma nashi ne sai ya ce qulillahumma sai ya ce ni malikal mulki sai ya ce ni malikal mulki kaga ni malikal mulki mulkin ma nashi ne idan akwai wanda yake jin shi maliki ne to Allah malikuhu ne wa maliku mulkihi in kana jin kai sarki ne to Allah shi ne ya mallake ka kuma ya mallaki mulkin da ya baka ara ma yayi to kaga wannan to al-Imam Abu Hatim al-Busti shi ya raba yace in Allah kake bayani a kansa to kai amfani da lafazin malik to ya ci amma idan dan adam kake son ka yaba to kace mishi malikul malikul me yasa manzo Allah sai mai hana a ce mutum malikul amlak sarkin mallaka sarkin ababan mallaka manzo sai mai ce inna akhna asma sunan da yafi kaskanci a wajen Allah Allah zai zansa rajulun tasamma bi malikil amlak mutumin da aka ce mishi sarkin ababan mallaka aka hana a ce to kaga in dan adam zaka siffanta kace masa malik yafi jin ka girmama shi amma in Allah ne to kace masa malik yafi to kira'ar da muka fi karanta kaga anan irin jayirwa za a yi a maganar al-Imam Abu Hatim al-Busti taki malik to sai Allah madaukakin sarki sai ce yawmiddin maliki yawmiddin Allah shine mamallakin ranar addini lafazin addinin malamai suka ce yana da ma'anoni sun kai 11 kalmar addini amma waɗanda suka fi dacewa da waɗannan ayi wannan ayar to guda 6 sun fassara suka ce addin al-islam addin al-islam kamar yadda Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq dinul haqq Allah shine wanda ya halitta ya aiki manzansa bil huda da shari'a wa dinil haqq da addinin gaskiya kaga idan ka tashi fassara dinul haqq ne zaka fassara shi al-islam domin Allah ya ce innad dina inda Allahil islam addini a wajen Allah na gaskiya shine musulunci to shin wannan kalmar ta al-islam za ta yi daidai da nan maliki yawmiddin wasu malamai suka ce ay maliku yawmil islam ran Allah shine mamallakin ranar da musulunci kawai ke amfani ta yi ta hauko ranar lahira akwai addinin da zai yi amfani ranar ba musulunci ba sai suka ce maliki yawmiddin ay maliku yawmil islam ay la yanfa'u dinun ghayru dinil islam ba wani addinin da zai ma wanda ya yi shi amfani a lahira idan ba musulunci ba kaga wannan fassara kenan za ta dauka na biyu suka ce at-tauhid tauhid maliki yawmiddin kaga kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa abin nan وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حاجة مخلصين له الدين الدين من التوحيد في سكتي مالك يوم الدين أي مالك يوم الدين أي مالك اليوم الذي لا ينفع شيء غير التوحيد mamallakin ranar da babu abin da zai maka amfani in ba tauhidi ba dama kuma musulunci ai tauhidi ne to kaga wannan fassara ita ma ta shiga ciki wasu suka ce a ibada ake nufi da addini suka kawo dai wannan aya cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin ba a umarce su da wani abu ba face su bauta ma Allah suna masu yi ma Allah ikhlasi a cikin ibada kaga zaka iya fassara ka ce kenan maliki yawmiddin ay maliki yawmil ibada ranar da duk wanda bai bauta ma Allah ba to zai gane kuransa kaga lahira ai ranar ibada ce ranar da ibada ke da amfani to sun faɗi wannan sannan suka ce al-hisab addin al-hisab ranar bincike maliki yawmiddin ay maliki yawmil hisab suka ce an samo kalmar al-hisab al-addin da ma'ana al-hisab da Allah yake cewa yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin yuwaffihimullahu dinahumul haqq ay hisabahu kaga ranar da Allah zai cika musu hisabinsa na gaskiya babu zalunci kaga ranar lahira ranar hisabi ce ko ba ranar hisabi ba ce ranar hisabi ce wannan ma'ana ta biyar ita ma za ta ɗauka sannan sai ma'ana ta shida ita ce aljaza sakamako wanda da yawan malamai sun tafi a kanta cewa ranar sakamako maliki yawmiddin ay maliki yawmil jaza ubangiji mamallakin ranar sakamako duk wanda ya aiki to a ranar za a saka masa kaga Allah madaukakin sarki yana cewa wa qalu ya wailana hadha yawmuddin suna cewa kafirai bana ya tabbata a gare mu wannan ita ce ranar sakamako yace hadha yawmul fadli alladhi kuntum bihi tukadzibu ai wannan ita ce ranar da za a rarraba hukunci a yi ma kowa sakamako dan aljanna a bashi sakamakonsa dan wuta a bashi sakamakonsa kaga ranar rarrabewa kenan ranar da kuke ƙaryata kuna cewa ba za ta zo ba sannan Allah ya sake faɗa haka ce alladhina yukadzibuna biyawmiddin ay biyawmil jaza wanda suke ƙaryata ranar sakamako to kaga duk waɗannan ma'anonin duk suna ɗauka sannan ma'ana ta ƙarshe ita ce al-hukm al-hukm hukunci kaga ranar lahira ranar hukunci ce maliki yawmiddin ay maliki yawmil hukmi ranar da Allah zai hukunci domin hisabinsa da sakamakonsa da cewa musulunci ke da amfani a ranar tauhidi ke da amfani a ranar ibadar da aka ma Allah take da amfani a wannan ranar kaga dukkanin su hukunci ne ko suka ce ai na aka samu wannan ma'anar ta cewa addin na da na zuwa da ma'anar al-hukm suka ce ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik ma kana li ya'khudha akhahu a kissar annabi yusuf alayhi salam lokacin da yayi dabara da ya rike dan uwansa ko to shine sai Allah ya ce ma kana li ya'khudha akhahu annabi yusuf bai kasance ya rike dan uwansa ya kama shi ba fi dinil malik ay fi hukmil malik a irin tsarin hukunci na sarkin masar to kaga duk waɗannan ma'anonin za su ɗauka cewa ranar lahira duk ranar waɗannan abubuwan ce ranar lahira ranar hukunci ce ranar lahira ɗan uwa rana ce ta sakamako rana ce ta hisabi rana ce da ba abin da zai amfane ka cikin ibadar da kama Allah ranar da tauhidi ne zai ma amfani ranar da musulunci zai maka amfani duk wanda bai je da musulunci ba bai je da bautar Allah ba bai je da tauhidi ba to ranar idansa zai zama kwala-kwala kun ga ranar ita ce Allah madaukakin sarki ya faɗa mana shine a wasu wajajen cewa shine mamallaki ne mulki a wannan ranar kamar yadda ya ce al-mulku yawma idhin al-haqq min rahman wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira al-mulku yawma idhin al-haqq min rahman ranar mulkin gaskiya na Allah wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira sannan ranar lahira ta kasance mai tsanani ga kafirai kaga nan Allah yana ƙara tabbatar mana da cewa shine mai mulki mamallaki a wannan ranar sannan kuma Allah madaukakin sarki yana faɗa yana cewa yawmahum barizu la yakhfa 'ala Allah minhum shay liman al-mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar Allah madaukakin sarki yace yawmahum barizu ranar da kowa zai bayyana ga Allah la yakhfa 'ala Allah minhum shay ba wani abun su da zai boye ga Allah ko mun kankantar su zai bayyana komai sai ya fito fili sai Allah ya magana ya ce limanil mulku yau mulki na waye wace da mulki shin wani da yake jin mun ara masa a duniya ya shimfida bakin zalunci ya aikata abin da ya ga dama ya nesa kafar shi ana gaishe shi sai dai wasu su amsa ya halasta haram ya haramta halal ya nuna wani an san uban shi ya ce ai bayi da uba ya nuna mara uba ya ce ga uban shi duk ba ana yi ba a mulki idan jiyan mulki ta kai ma mai mulki ba abin da ba zai yi ba sai abin da ya ga dama saboda Allah ya ara mai to ranar lahira Allah zai ce limanil mulku al-yawma yau wace da mulki dama ya riga faɗi ya ce qul innahumma malikal mulk to yanzu ya dawo da mulkin wajensa shi yasa ai daga cikin fassarar da malamai suka yi cewa watanzu'ul mulka mimman tasha ay wa tuji'uhu kana dawo da shi wajenka duk wanda Allah ya bashi mulki idan ya amsa to Allah yana mai da mulkin wajensa domin lafazin annuzuwa da ma'ana arrujuwa kalma annuzu ko annaz'u na daukan ma'ana arrujuu dawowa to Allah yana mai da mulki wajensa domin kayansa kayan shi shi yasa idan ya ara maka kai tawazu to kalla ma kuma kake samu mai mulki ya zama yana da tawazu wallahi dawiya jiya ce ne kirfi jiya ce in mutum ya shata mai waka bahaushe da ya ce kowa sarki ya dar masa'a wasa da aboki ba shi wo ɗan haka ne lokacin ji kake kafa kowa wanda kuka yi wasan ƙasa da su yanzu ba za ka sakin musu fuska ba ni ka canza su yanzu aka ƙashinka suke kawai to ranar lahira Allah mulki na sai saboda ka a duniya in ya ara maka ka yi abin da za ka kubuta kakkaye abin da za ka kwasan makanka bala'i me yasa musulunci ya ce kakka nema saboda bala'in da ke ciki in ka nema Allah zai baka da dabara ka duk wanda ya nemi mulki sai Allah ya bashi da dabarar shi kana nema ka ce a zaɓe ka kai kanta to Allah zai baka da dabara ka je ka yi da kanka shine nake gani duka abin da ke faruwa a duniyar nan ka nema to Allah zai baka da dabara ka shike amma idan ganin ka akai aka ce zo kai kana kuka kana baka ba kuma kukan ƙarya ba fa kukan gaske a zuciyarka kukan gaske kai a nada ka baka su wallahi Allah zai taimake ka taimakon ka na farko da zai shine ya dauki mutanen kirki sai ya giwaye ka da su haka manzo Allah sama ya faɗa idan Allah yana son shugaba sai ya bashi mashawarta na arziki na kirki sai su taimake shi in sun ga bai yi daidai ba sai ba wanda za su ƙazuga shi ba suna cewa malamanin ɗin shi ta yi kyau kimana wanda za su ƙa ce maka hularka ta yi kyau Allah bai wallahi ka yi kyau wallahi sai ka riƙa jiya to wannan taimakon ka za su yi a waɗanda idan ba ka yi daidai ba za su zo ce ranka yi daidai wannan abun ba daidai ba ne in an yi za a cutu ƙasa za ta shiga bala'i a gyara kuma su matsa maka sai ka yi ko bacci kai su je su tashe ka su ce yallah bai akwai matsala ba wanda za su ce maka komai ya daidai ba to kuma abin da yake faruwa ga masu mulki kenan sun fi son wanda zai ce musu komai ya daidai ko kankanin mulki ne ba ɗan ƙaramin mulki kai ka fi son a faɗa maka a ce komai na tafiya daidai yallah bai ba komai kowa na jin daɗi wallahi haka ba bayan Allah ba haka suke ba النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا اчин حديثي دا الامام البخاري ومسلم suka ruwaito riwaya sayyidina abu hurairah manzo sane ce inna allah yaqbidu al'arda wa yatwi as-samawati bi yaminihi allah madaukakin sarki yana da muke kasaranin lahira kuma ya nannada samai gabaki dayan su bi yaminihi da daman sa kuma ya kulu ana al-malik sai allah ya ce ni ne sarki yau ni ne sarki aina mulukul ardi ina sarakunan kasa wa zai ba da amsa za ka zuga wani ya ba da amsa wanda kai ka ce mishi yalla bai kana mishi haka kana jinjina a gare shi za ka ce mai ya je ya ce ba kai sama kai ma ta kanka kake shi ma ta kanshi yake to kun ga duk wannan yana tabbatar mana Allah madaukakin sarki shine mamallakin komai malamai suka ce kamar al-imam ibn kathir da Allah ya ce maliki yawmiddin ba yana nuna sai ranar lahiran mulki ne ke kawai nashi ba a'a nan ana nuna girman lahira cewa fa shi ya mallake ta to in shi ya mallaki lahira me kuma duniya shi ya mallaki lahira wal akhiratu khayrun wa abqa wal akhiratu khayrun laka min al ula to ya ce shine maliku wannan ranar shine maliku na wannan ranar to me kuma maganar duniya ana maganar ta kaga ba a maganar ta shugabanninmu na kasashe kanana idan suka tafi wajen shugabanni manya-manya ai dai suke kaman gwamnoninsu ne wani ma ji yake kaman ciyaman din wancan sarki ne wancan shugaban kasa ne shugabannin kasashe kanana in suka tafi wajen manya-manyan nan da suke jin su fafawa su ne su to jin su suke yi gwamnonin su ne su ko kuma su ji su kaman ciyamoni kai wallahi wani ma yana jin shi kamar kansilan wancan shugaban kasa ne ka kansila ko ai sai dai hakuri ko kansila ya hakuri wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in sai Allah kai mu majalisi na gaba da izinin Allah za mu tashi a aya ta gaba in kuma akwai ƙarin bayani da ya shafi ita wannan ayar sai mu dan ƙara sannan sai mu shiga aya ta gaba Allah ya kai kowa gida lafiya fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk